الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعم الله بوريا تبارك وتعالى ليساك دعوة دمون wannan karatu na tafsirin alqur'ani. Muna roƙon Allah ya karɓa mana kurakurai da muke yi, Allah ya bi mana ya sanya mu cikin waɗanda yake ƴantawa a wannan wata din daga barin wuta. Muna cikin suratul Nur kuma muna kan aya ta 27 zuwa 29. Muna kalla dubba da shari'a ta ajiye a kan wato shiga gida. Mun faɗi wasu abubuwa da suke rayar da suke sa gida ya rayu, sannan muna kan wasu abubuwa kuma da suke jawo gida ya yi albarka sai lokaci ya riƙa. Za mu ɗora a kai bayan mun amsa wato tambayoyi. Wani ya ce, assalamu alaikum, malam Allah ya kara ilmi mai albarka. Amin malam. Ya ce, tambaya ta malam, dattijo da ba zai iya azumi ba, in za a ciyar yaya nau'in ciyarwan zai kasance? Dafaffen abinci za a bayar ko ɗanye? Kuma ina jin kuma idan aka kai azumi za a ciyar ko na dukka watan za a bayar? To, wanda ya tsufa ba da magani, saboda haka ba wani wanda zai bayar da maganin tsufa. Wannan ciwo ne wanda ba a wuce, saboda haka sai musulunci ya ce ya ciyar. Ciyarwar da ake yi shi ne mudun nabi ake bayar, wannan abin da ake fidda kai da shi, kuma ɗanyensa ake bayar ba dafaffe ba. To, da idan ka dafa watakila ka ba shi filet ɗaya, kuma mai yiwuwa ba zai kai wancan ba. Sannan kuma annabi bai ce a dafa ba, kawai cewa yi mudun nabi za a bayar. Don haka idan wani sai dai ya maka kiyasin ka yi ihsari, watakila idan ka fitar da fidda kayan ai wannan abin nan mudun nabi, to ka ɗora masa da wani kuɗi. Wannan ihsanin ka ne, amma ba wanda ya ɗora maka dole sai ka yi. Ba a ɗora ma dole sai ka yi, inama kawai za ka fitar da mudun ne. Sannan wasu malamai suna cewa gaba ɗaya kwanakin Ramadan ɗin za ka iya auna shi tun a farko ka bayar, saboda an samu wata magana daga Anas da yake ya yi tsawon shekaru, azumi ya kama kawai sai ya auna kwanukan sai ya bayar. Amma wannan kuma ba shi ne abin nan ba, domin ba dukkan mu ne mun fara azumi za mu kare watan ba sai iya yiwa ka fara azumi kuma ba za ka kare da kai ba saboda ka shirya shari'a sai ta ajiye a kan in an kai azumi a wani kwanan ka baya yadda kowa ya kai yau ana 15 ko kai ma mudun ka 15 gobe an kai 16 16 kai ma haka har azumin ya kare in 29 masu azumi suka kai ma kwanan ka 29 in 30 suka yi 30 wannan shine an tabbatar da ka iso amma ba za ka dauka ka bayar gaba ɗaya ba don ba wanda ya tabbatar da cewa ba za ka mutu ba ba zai ba ko an gane ya halatta mace ta yi aski ko bai halatta ba yanzu da Allah mai ake nema a kan sai mace ta yi aski ina ruwanka da askin ba fani da Allah sai abinda aka sani mace tana yi shine kitso ko yawa amma yanzu misali kawai shi kenan mace ta yi kwabo haka ta fito ai ba za ta yi kyawu ba ko a gaban mijinta saboda gashin ta adonta ne haka ne to dan haka shi yasa fuqaha guda na ga cewa ko mutuwa ta mace ta yi ba a mata aski inda aka yi sabani ma shi ne za a tsefe mata kai a mata wanka ko ba za a tsefe kan ba za a barta da kitson ta kuma saboda musulunci bai dora wa mace dole sai ta yi aski ba sai ya mata rangwame a lokacin da ta gama umra ko ta gama aikin hajji shine aka ce ta tattara gashin baya sai ta danke dan wannan kan yatsan ba fa dogon yatsan gaba ɗaya ba yar wannan gabar abin da ya zama sai ta yanke da annabi kaga kenan shari'a ba ta son sai ta yi aski amma kai namiji kaga an ce kai aski har ma annabi yana cewa kai kwalkwabo a gurin ya fi sai tsaye kaga kenan ita tun da an mata wannan ai yana nuna maka ba za ka yi aski ba kazan wani abun kamar fiti na fiti da ce mutane yanzu watakila da za a samu wani dalili shi kenan sai ya sa matarsa ta yi aski haka kamar in ya mura na ai babu ma dalilin wani ka yi tambaya ba gashi ado ne ai dan ma neman adon ne yasa suke zuwa su sadar da gashinsu ga wani abu daban ko wanda babu kyau wani sai assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh malam tambaya malam fatan an sha ruwa a lafiya Allah ya sa haka amin tambaya na anan malam shine ni ne malam an kusa kiran sallah an kusan kiran sallar magrib sai na ɗauko tiyara ne wani gobe tiyara ko wani abin sha ne tiyara sunansa ya ce tiyara wato juice zan haɗa da na buɗe ledan na buɗe ledan tiyarar sai na ji zaƙin ziyarar a makoshi na wato makogoro na shin malam ya matsayin azumi na yake to inda ba haɗewa kai ba azumin ka yana nan domin abin da yake bata azumi shine ya wuce makogoro ya shiga ciki amma abin da yake makogoro ba a kiran sa ciwon zai bata azumi sai in an haɗiye shi ya shiga ciki amma in dai ba haɗiye shi ba kawai kaji zaƙin ne kuma ka tofar to wannan babu wani abu malam tambaya ta biyu shine idan mutum yana bin jam'in sallah asham a masallaci sai liman ya yi sallama shin ya kamata mutum yayi magana kafin a ci gaba da sallah? Wato kenan an sallame wannan raka'a biyun ko ya halatta kai magana, domin duk sallar da aka yi mata sallama to niyyar wanda za ta biyo ma daban ne. Naga inda kai sallama to ka fita daga sallah, yasa annabi ya ce tahrimuha at-takbir tahliluha at-taslim. Abin da yake haramta maka kai magana shine ka ce Allahu akbar kai kabbara haram, to magana haramun ne. Abin da zai halatta maka yin magana kuma shine at-taslim, idan kai sallama ya halatta kai magana. Wani ce assalamu alaikum, fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam tambaya ta in nayi mafarki mai kyau ko maras kyau, sai yakan zamo gaskiya, wato sai abun ya faru, shin shi ne nake son malam ya mun bayani a kai? To ai kai kai mawarki ba ni ne ne ba, balle an yi maka bayani. Ba ni da wani bayani da zan yi a kan mawarkin da kai, kai kai mawarki kuma kai za abin da ka gani. To kuma wani bayani zan yi? Ko kai kana da bayani? A ni dai ba ni da wani bayani da zan yi ba, illa iyaka kawai in shawara kake nema. In mummuna ne ka nemi tsari, in kyakkyawa ne ka nemi Allah ya tabbatar maka. Kawai shi ne ka'idar da annabi ya sa, amma kar ka gaya ma kowa sai masoyinka. An gane? Saboda akwai masu makirci, ba duk abin da ka gani a mafarki in gari waye za ka yi zancen sa ba. Ko baka ji annabi Yusuf da ‘ya’yansa ba, sai annabi Yaqub da ‘ya’yansa. Annabi Yaqub, Yusuf, annabi Yusuf ya yi mafarki sai ya gaya ma baban, sai ta tokar ka gaya ma ‘yan’uwansa. ‘Yan’uwansa ba, akwai uwarsu ɗaya, akwai ubansu ɗaya, amma annabi Yaqub ya ce kar ka gaya musu, fa yakidu laka kaida, za su maka makirci. Saboda haka ba kowane mafarki ne kawai za ka ɗauka. Gaba kawai teburin mai shayi ana shan shayi kana cewa jiya kayi mafarkin kana, wani kuma yana nan kila da kambun bakansa sai ya caɓa ma. Saboda haka abinda annabi ya ce in kai mafarki mai kyau ka roƙi Allah ya tabbatar, idan kai mafarki mummuna na ba da tsoro ka yi tofi kamar guda uku a ɓangaren da kake kwance, sai ka juya ɗaya ɓangaren sai ka ce Allah wannan mafarkin da na yi kada ya cutar da ni a cikin rayuwata. Ka gane? Wannan shi ne abin da annabi ya faɗa. Amma ka yi mafarki ka ga abin ya tabbata, ai ba mu da abin da za mu faɗa. Saboda dama ɗayan biyu ne a mafarki ko ɗayan uku. Na farko akwai adzasu ahlam, wanda shaitan yake ɗebowa, shaitan zai ɗebo ya zuba maka. Sannan kuma an ce akwai zancen mala’iku, to yawanci wanda shaitan yake kawo matsala ce shi ne wani lokacin ka ga cewa kawai ka kwanta kana mafarki gashi an biyo ka a guje kana ƙoƙarin hawar katanga amma ka kasa sai sun kama ka, wannan duk shaitan ne yake tsoratar da kai. Irin wannan daga ka gan shi in ka farka yi tofi ɓangarenka da kake kwance sai ka juya ɗaya ɓangaren ka ce ya Allah kada wannan mafarkin ya cutar da ni, abinda annabi ya ce ma kai kenan. Akwai kuma zancen mala’iku kamar yadda ya kawo a cikin suratul Yusuf a ƙarƙashin wannan aya da muka karanta, cewa idan ka yi mafarki to ka ga ya tabbata ana cewa zancen mala’ika ne. Wannan shi ma ba tabbas, ba shi da tabbas yau. Sannan sai kuma na uku shi ne ka sa wani abu a ranka, shi ne tunaninka, ko kana zaune ko kana tafiya a ko'ina ka shiga wannan abu shi ne tunaninka. To daga bacci ya ɗauke ka sai zuciyarka ta rinka ɗauko shi tana nuna maka a mafarki. Wannan ya sa wani lokacin sai ga mutum wai yana ta murna yana bacci ɗakinsa ya cika da kuɗi sai ya kaji kawai ya gaji a cikin tsumma ba ko kwabo saboda ya matsi da son kuɗi ya riga ya rataya ma zuciyarsa kuɗi in ya kwanta sai ya ta tunanin kuɗi ko kuma an bashi yarinya an saka rana ya zaku kawai ya kwanta bacci sai wai yana mafarkin wani an taru ana ɗaura musu aure ina duk wannan yayayen zuciya ne abin da take ɗauka so mafarki daga tsakanin waɗannan abubuwa guda uku yake yawo duk inda ka tafi da shi amma in kai mummunan mafarki to ga abin da annabi ya faɗa cewa kuma ya tabbata to wannan fa ba dole da ya tabbata hakan bane domin wala Allah kana da ba karatu ya mutan ka wani abu kila in ba sa abu ka canfa kanka daga nan shedan ya shigo maka ya rinka cewa duk mafarkin fa da kai haka yake to karka yadda da wannan shedan zai batar da kai a wannan gurin ina fata da yamba yau yawa kawai kai mafarki shi kenan inna alheri ne kare mai Allah ya tabbatar maka da ya tabbata bai tabbata ba shi amma idan ka fara canfa kanka da duk mafarkin da kai zai tabbata to shedan zai shigo maka ta hanyoyin da baka tsammani daga nan zaka fara yi mutane duba in ba za a ba daga nan sai ka zama boka kawai ka kwanta kai ta gurnani kuma da safe ka ce wa mutane kaza ko baka ji ba ne yawwa to kawai in ka abin nan kawai ka gode ma Allah shi ne abin da ya kamata za mu ɗora a kan abin nan ɗinmu na gaba nam karanto mana ko sai mu karisa asbabul barakatil bayt asbaban da suke sa gida ya albarka ina ganin kamar ya kamata mu faɗe su ko saboda kowa na san yana son gidan sa ya albarka hatta marar aure yana son da in ya gida ya albarka ko ba ka so yawa duk kowa yana so na'am bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون
نعم
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
ونجده تبارك وتعالى اتياكو ما سو ايماني كده كشي ذا جدا زي ذا جدا زي ذا باناكو با حرس كنمي ابني سنن كنمي سلما اكب متانن جدا ونجده تبارك وتعالى نجابي مكسركي يومنشي نذي باكو دائم تناليكي idan kun samu idan muku samu kowa ba a cikin gidan to Allah ya ce kar ku shiga har sai kun yi nemin izini idan an ce ku koma to sai ku koma wannan shi ne yafi muku tsarki Allah masani ne da abin da kuke aikatawa yace babu laifi kuma akan ku shiga gidan da ba kowa a ciki amma wato ba zama ake a cikin gidan ma akwai abubuwa na amfani a gare ku Allah ya ce waɗannan Allah ya sani abin da kuke bayyanawa da abin da kuke boye so mun yi maganganu akan wannan da adab na gida kuma dalilin da yasa ake wannan izini aka nemi izinin to har muka zo abubuwan da suke ba mu gida albarka daga ciki mun ambaci tsoron Allah ayyuka nagartattu suna sa gidaje su yi albarka aikata wajiban da Allah ya ɗora wa mutum da kuma annuwa daga abubuwan da Allah ya haramta ma ɗan adam waɗannan suna sa gida su yi albarka ambaton Allah a lokacin da zaka shiga gidanka kamar yadda muka ambata a jiya da kuma ambaton sunan Allah a lokacin da zaka ci abinci da ambaton sunan Allah a lokacin da zaka yi bacci da kuma lokacin fita da lokacin shiga duka mun kawo abubuwan da wato idan mutum ya dawo zai fada haka kuma idan mutum zai fita zai shiga wato zai fada mun zo kan cewa wani abu da yake sa gida yayi albarka shine karatun alqur'ani hususan ma ana cewa suratul baqara duk wanda zai yawaita karatun suratul baqara a cikin gidansa to banda albarkar gidan da zai samu shedanu ba za su zauna a gidan ba sannan manzo Allah yace in ana karanta suratul baqara taga gari matsafa ana kenan akwai wasu masu rayuwar tsafi suna yi wa mutane tsafi ai wa mutum sihiri a saka masa cututtuka ko a watsa masa gidansa ko wani abu mai kama da haka to suratul baqara tana maganin waɗannan abubuwa tana kare mutum daga tsafi masu tsafi ko daga jifar masu jifa wani abu da ba mu yi magana a kansa ba shi ne na gaba as-salatu an-nawafil fil bait sallan nafil fili a cikin gida yanzu ko wannan tarawihi din ita da azumi an fi yin ta galibi za ka samu mutane da dama da ba sa sallar dare amma idan azumi ya zo ana tarawihi amma wasu kuma suna nan da azumi da ba azumi ba kullum sai sun yi tarawihi da daddare to kaga waɗannan ba za su haɗa gidajensu da gidajen da ba a yin tarawihi ko kuma sallar dare ko qiyamul layli ko kuma abin da ake kira tahajjud duk dai sunan sallar kenan domin dukkansu waɗannan in ka ce qiyamul layli to tsayuwar dare ne in ka ce tarawihi ko ashar ko tahajjud duka sallar dare ne yo yawanci sallar nafila da daddare to babu shakka suna sa dan adam gidansa yayi albarka shi karan kansa banda Allah ya ce wa alam anna sharafa almu'min qiyamuhu bil layl kadai sani darajar mu'mini shine ya rinka tashi cikin dare ya sallaci abinda zai iya da kuma huta idan ya gaji kuma gaya ma Allah bukatunsa sannan gidansa zai yi albarka banda wannan fa'idar sallar dare tana bada lafiyar jiki haka manzon Allah ya faɗa yace kuma tana kore shaytanu sannan kuma wato tana yafe kurakuran dan adam ta shafe su a jikinsa idan ba yi da kurakurai ba yi da zunubai dan haka wannan yana daga cikin abin da yake sa mu gida wato albarka abuna shida shine ifsha'u salam bainahum mutanen gida su rinka yada sallama tsakanin su in mai gida ya dawo yayi wa mutanen gidansa sallama idan mace ce ta dawo anguwa ita ma in ta dawo ta kawo mai gidanta musu sallama idan yaran gidan ne sun je makaranta sun dawo su yi sallama ku rinka yada sallama a cikin gidajen ku saboda albarka take sa wa gidajen ba kawai mutum sai ya shigo ya yi mursiji kuma ya tsume ba haka ake yi ba saboda haka akwai buƙatar cewa wato a watsa sallama a tsakani kuma duk wata ƙiyayya da ta sani Allah yana kawar da ita abu na bakwai shine ar-rizqul halal idan mai gidan yana neman kuɗi to yayi kokarin ya nemi kuɗin halal suna sa gida yayi albarka kuɗin haram kuma suna hana albarkar gida don haka in aikin ma gwamnati kake in kasuwa kake in kwangila kake in ma mene ne ka yi ƙoƙari ka ga cewa gidanka dai abin da kake ciyar da shi dukiya ce ta halal to sai Allah ya sanya ma gidanka albarka saboda al-halal yubariku fi rizq wal mal halal tana sa arziki ya zama mai albarka kuma halal tana sa dukiyarka ta zamanto mai albarka, har ma za ka ga Allah yana tsare maka dukiyarka daga yawan asara ko daga wani wanda yake so ya cuce ka, matukar ka rike yin halal, to gidanka zai yi albarka, kuma ƴaƴan da kake ciyarwa da matan duk Allah zai sa musu albarka. Amma haram dai bai mata albarka ake, hakan nan goma su ta'ammuli da ita ana ɗaiɗai musu albarka. Abu na takwas shi ne as-sadaqa fi sirr, wato tutfi'u ghadab ar-rabb wa tazidu al-barak. Gidan a rinƙa yin sadaka ko da ba kullum ba, duk abin da aka ɗan samu sai a ɗan samma wasu. Wannan ɗan sammasun da ake yi idan kun yi kurakure a cikin gidan wanda yake fusata Ubangiji, to wannan sadakar sai ta kashe fushin Ubangiji. To idan fushin Ubangiji ya mutu a gidan, to albarkar ku Ubangiji za ta sauka, domin duk inda ba fushin Allah to za ka samu ya saukar da albarkarsa. Amma duk inda kuma fushin Ubangiji ya sauka, to za ka samu to maganar albarka babu ita. Saboda haka sadaka tana daga cikin abin da take sa fushin Allah ya tafi, kuma sa'an nan albarka sai ta sauka. Sannan ita sadaka tana buɗe ƙofofin amsa addu'a, duk mai yinta lokacin da ya ɗaga hannu ya yi addu'a ana karɓa saboda albarka ce. Sannan sadaka ita ce ake kafa ta a ranar tashin alkiyama, lokacin da rana ta yi zafi iyaka, kwakwalen mutane suna tafasa, sai Allah ya kafa sadaka ya ce mai ita ya zo ya zauna a ƙarƙashin wannan inuwar har a gama musu hisabi, ba ina problem. Sannan sadaka tana sa a tsallake sara'i cikin sauƙi, duka Allah yana son wannan. Saboda haka waɗannan fannoni suna manne ne ga sadaka, albarkar gida a maka inuwa ranar tashin alkiyama, ka wuce sira'i cikin sauƙi. Sannan kuma a wani ƙaulin ana cewa tana hana mummunar mutuwa, wato sadaka tana taimaka maka wajen samun kyakkyawar mutuwa, za ka yi ƙarshe mai kyau wanda kowa sai ya yaba ƙarshen da kai. To in ana irin wannan magana kuma in akwai wani mai kuɗi a kusa da kai, sai ke ta kallon ko da ta gefe ne, irin wai yanzu shi ne kawai abin ya shafe shi, kai bai shafe ka ba, ya shafe ka. Yawwa, domin kana dama in kana da ƙosai guda biyu kama da ɗaya, ko shi za da annabi ya magana wani sahabi ne ka tayi baki da abin da zai bayar da sadaka, aka ce yanzu ko ƙwallon dubino ɗaya ba ka da shi wanda za ka iya tsagawa ka ci rabi, sai ka ce ɗaya kuma ka ba ma ɗan uwanka sadaka, ya ce ba shi da shi. Annabi ya ce masa to ka rike harshenka kar ka zagi kowa, shi ma za a baka ladan sadaka. To yanzu kaga wani kuma kaga ba zai ba da ƙwallon dubinon ba yana da shi, ba zai yi sadakar ba, sannan kuma ba zai rike harshen nasa ba, zai yi ta zagin mutane. Saboda yanzu zagin mutane ya zama kamar ma wata sara ce, mutane suna ganin kamar babu zunubi a ciki, kamar in ka zaga kawai ka zagi banza ne, injiwa ko kaɗan, wallahi duk wanda ka zage shi sai kun tsaya a gaban Allah kai da shi ranar tashin alkiyama, babbar matsala ce wallahi. Kuma shi irin wannan matsalar ma Allah baya yafewa sai in wanda aka yi mu abun ya yaye. Wani kuma da kake zaginsa ba za ka taɓa samun inda yake ba, ballanta naka da biyayyarsa, ganinsa ma ba za ka iya yi ba, har kuma a tafi lahira kaga kana da aiki ko, to ka kiyaye wannan. Abu na tara, al-kalimatu tayyiba war-rifq, kalma kyakkyawa da kuma sauki. Wannan ahalin gida ana son su zamanto haka, wato mai gidan ya zama duk lokacin da zai magana da matar ya faɗi kalma kyakkyawa. Sannan kuma idan yara sun yi laifi, ko ita matar ta yi laifi, ko mijin ne ya yi mata laifi, a yi samu ar-rifq shi ne sauki, wato na yafe ma kai ma ta yafe mata, shi ne ana rayuwa da sauƙi ba tare da an gallaza mu kowa an ƙuntata masa. Kada ka rinƙa kallafa wa matarka abin da ba za ta iya yi ba, ta yi wannan ta yi wannan, amma kuma babu gwaninta. Domin da yawa ana samun wasu mazaje masu wani irin hali, wata matar za ta yi ado don ta burge ka, ita kuma mace a duniya ta washe abu biyu, abu na farko shine kai kwalliya baka yaba ba baka son wannan abu na biyu shine kai abinci ba a ci ba wadannan abubuwan ba sa fita a zuciyar mace abinda kuma yafi bayyanar da kishinta shine ka dauki kwananta da kai ga wani ko bigin da kuke jira ku fada da shi so wadannan abubuwa guda uku mata ba su da sauki a kansu gara ka sani yawa amma ka rinka kalmomi masu kyau idan an yi samu sabani kai ne baka da gaskiya ba ne rinka bada hakuri ba wani abu bane ba gazawa bane kawarka ce ita ma take kawarsa ta fi karfin aboki don ba kawa ake kiran sa kawa ba ta saba ma kawa saboda haka kawa ya fi aboki karfi kai kawarta ce kai ita ma kawarka ne so haka rayuwa take idan an samu sabani sai a yafe ma juna idan inda ya zama doba kai da gaskiya ka daina daukan girman kai kana cewa kai ba za ka karbi abin nan ba a'a kai hakuri ka karba saboda ai kaga kamar yadda mai at-ta'amul fannu at-ta'amul bainal zawjayn wani tabi ne wanda Sadiq al-Mashawi ya rubuta shi a ciki ya kawo kisoshi da yawa har ma ya kawo inda aka samu sabani a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an samu sabani tsakaninsa da Aisha to kuma aka kai kara wajen babanta to sai ga Aisha da kuma manzo Allah a gaban Aisha a gaban Abubakar shine babanta waliyin ta kenan to waye zai fara magana a cikin ku kaji fa annabi ya ce zai fara magana lokacin da zai fara magana mata shi ce ya ce kaji tsoron Allah fa ka faɗi gaskiya ka duba fa kan gaji ba mata shi ce fa kuma yanzu annabi za a gaya ma wannan ai kuma da a gaya masa ba ko turan Abubakar babanta sai ya fara sai ya fasa ba sauraron maganar sai fara kwakkwalla mata mai ko da ta tayi shi ta gudu sai ta koma bayan annabi sai ta duguna saboda ta san shi ne rahama da tausayi sai annabi ya ce da na san za ka yi mata wannan ba za mu zo ba saboda tausayinsa to amma duk da haka a wani lokaci tana kishi idan kishin ya dan motsa wani lokaci in suna magana in ana cikin shiri da jin daɗi da ta magana ita cewa rabbu muhammad wato na rantse da ubangijin muhammad amma in an dan samu sabani ran ta baki to sai ta bar annabi sai ta cewa wa rabbu ibrahim kaga kenan yanzu to ka dauki darasi na ga wata rana matar ka wala ku kushe ka zaki Allah ko ba ruwan da maganar wani kana to shi yasa da ga muku da masu sa baka dan jibin na ana wi a tsaya a kofar gida ya kai shiga gida ba haka yake ba duk wannan wi din da ake kai in an shiga wallahi ba haka ba sai da ranar da da shugaban kasa da gwamna da wani da sarki da malami da talaka da mai kudi duka matar shi yadda suke mu'amala da shi bayan da ake da shi a waje bane kuma wannan shine kada mu tokkalji ba kai magana mai daɗi an ga wa rizq kuma ka zauna rizqan bil qawari rizqu shi ne abota da tausayawa da tausasawa da magana masu daɗi kada ka zama to kullum a tsime kawai kai ba ka fara ka samu wai tsuriya ba ka fara kullum a matsa take dan haka to kada ka zama to wai fiskar da kullum ga tsuriya a daure kare gane kaga wani zai dauko hoton ba ba da mu Allah eh to ya dai wata rana duka sai a neme mu a rasa wannan ita ce duniya saboda haka a zaman tun rif mace ana rayuwa da ita kamar mutumin da yake rike da kwalba ka san kwalba duk abin da aka sa a cikinta ana ganin sa da kyau. To mace kamar kwalba take, kana ganin abun a jiki da kyau da komai, haka take in ta sha a tamfa. Amma in baka yi sa'a ba, yadda kwalban nan in ta subuce ta fadi, to in da maka sarƙe ina jin sai ka nemi likita. To haka mace take, bin rifki da tausasawa da wane ne haka ake rayuwa. To gida idan ana yin wannan, ita tana tausaya maka, kai kana tausaya mata, kuma ana zama da kalmomi daɗaɗa, to wannan yana sa albarka. Warifku fi ta'amul baina afradil usra, ya zama to akwai wato tausayi da rangwantawa a cikin mu'amala a tsakanin ɗaiɗaikun gida, ɗaiɗaikun family, da 'ya'yanka da matar matan gidan. Ya zama to kowa yana da tunanin zai sauƙaƙa ma ɗan uwansa a cikin rayuwa. In baka samu ba, mace ta gaya maka cewa kalmomi masu sauƙi ba kalmomi na fusata ba, cewa kullum mu haka muke, a'a, ki masa fata Allah ya bashi in ya rasa wannan shi. Kuma duk yadda ya kai da talauci, kina da abin da wato za ki iya yi domin a faranta masa. Shi za ka ga iyayenmu a da a ƙauye, idan mai gida ya je gona kafin ya dawo, ba a ba shi baƙin ruwa. Duk yadda za a yi sai ta ɗan sussuka hatsi, ta ɗan dandaka shi, kuma a yi masa ruwan sinki, saboda a daɗa masa. Iyayenmu na da haka suke, a yi masa ɗan ƙunshi, a gyara komai da kasali. Amma yanzu ka ga mace sai ta bar kafarta ma kamar dai kafar bai wasa ga abin nan haka, ba lalle, ba komai, babu tausasawa, babu wani. Yanzu da wuya dan ka fita kawai ka dawo, matarka ta ajiye maka ruwan sanyi, yana da wahala. Ko ta haɗa wani ɗan juice shi kenan, wannan ɗin sarar da gida ne, kar ku taɓa. Amma mata a ƙauye, za a yadda muka girma haka, za ka ga ko gona mai gidan ne, idan mun dawo kowa zai je randa ne ya sha ruwa, amma shi ruwan sirki ake ba shi, saboda shi ne mai gidan. Wannan iyayenmu sun tashi da irin wannan, da daɗaɗawa mazaje, da kuma ganin girma. Kuma duk da haka in ta zo ta ajiye maka, ba ta iya haɗa idanun ba kai. Amma in da kawai matarka tun ranar farko in ta ƙura maka idanun, ina jin sai ta tambaya ka, ke lafiya kuwa? Ya ka san wannan dama, ka san abin da ka ɗauko, wata ganjigaga ce haka ɗin. Amma iyayenmu na da akwai kunya da karamci da mutuntawa, wallahi malam, shi yasa kaga komai nashi yana tafiya da ni. Amma mu yanzu an ce ga ilimi, a ta gama digiri, a tana jami'a, a wane ne kaza da kaza, ga wata ko primary bata je ba, amma ta fi ta zaman duniya. Ita wannan watakila ma in ka kawo ga abinci ga komai ta dafa, ta ji watakila ma kawai ta tsire tana ta gwarki a kan gado. Eh, ta zo take yana abincin da kace yana kitchen. Kaga kenan yanzu kai za ka je ka ɗauko. Ina na da ba dama su yi haka, iyayenmu nan da suka wuce, wallahi ba haka suke. Komai sai sun ga mai gidansu ya dawo, sannan wasu ma abincin ba sa ci sai sun jira mai gidan ya dawo, saboda shi ya nemo da shi aka yi komai. Amma yanzu ina? Babu wa, babu. Yanzu ga ilimi sai yawo da jaka da ƙatuwar waya, babu tarbiyya. Sai ɗaukan hoto wai makeup. Ina za ki je da makeup, ba ki tsaya kin yi abin da ya kamata ba. Abu na goma da ke sa gida ya albarka shi ne addu'a, wato yin addu'a. Kullum gidan ka sanya shi cikin addu'o'i, al-iktisaru min addu'a, ka yawaita daga yin addu'a, bi talabil baraka, ka rinka nema ma gidanka albarka. An gane? Wali ahli, ka rinka nema ma iyalan gidanka albarka. Hatta dawabul bait, har ta dabbobin da suke cikin gidanka, ka rinka musu addu'ar albarka. Za ka ga albarka. In kana da kazi a gidanka, ko kana da awaki, ko wasu abubuwa da kake da su, in ka kalle su ka ce Allah shi albarka, za ka ga albarka. Shi Allah yana son kai ta koma a wajensa da neman abubuwa. Matarka idan ta yi wani abu, ka ce Allah ya albarka. Yara idan sun yi, Allah shi albarka. An gane? Gidan nan Allah kai masa albarka, to sai ka ga kawai albarkar tana ta samu. amma wani idan ya tashi da matan da ƴaƴan da komai tsire musu yake yayi fushi dan ka sai tsinuwa eh ta tsinewa har ƴaƴan ma zai tsine musu matar ma wata a zage ta a tsine mata ina za ka yi albarka da ya za ka ji daɗin gida ai ba za ka ji daɗin gidan mu so ku koyi ladabi da Allah wannan yana sa gida ya albarka na 11 shi ne silatul rahim wato sadar da zumunta wannan shi ne ziyaratul aqarib wato shi ne ziyartar makusanta wa tafaqquduhu tajlibu ar-rizq wal baraka fil bayt wannan abubuwan suna sa albarka a cikin gida idan ana yi wannan dan Allah ma cewa wanda duk yake son ya ga arziki ya kuma a samu jinkiri ba zai mutu da wuri ba to ya sadar da zumunci makusanta ka ziyarce su idan kana yin wannan Allah zai kara maka tsawon rai kuma zai sa maka arziki dan Allah ya faɗi ce duk wanda yake so a shimfiɗa masa arziki to yayi wannan abu sai ka rinka neman albarka na 12 shi ne ar-rida wal qana'a da kai da matarka ku ɗauki wannan sifofi guda biyu ku rataya ma kanku a kan zaman auren to za ku ga albarka ita mata ta yarda da abin da Allah ya baka namiji kai ma namiji ka yarda da abin da Allah ya baka na mata ki gamsu da abin da ya zo da shi komin karantarsa ki nuna godiya ki gode wa Allah akan wannan zai samu ku albarka yasa aka ce ar-rida bima qasama Allah yubarik fil qalil al mal wal amal yarda da abinda Allah ya hukunta ya baka matar ta yarda da shi to Allah yana sanya ma abu kadan albarka a cikin kudin ku da kuma aikin da za ku wannan suna daga cikin abinda suke taimakawa gida yayi albarka idan namiji ya samu ya kawo ki fatan alheri idan ka fita baka samu ba ka yarda haka Allah ya hukunta kuma haka Allah ya raba rabban ba za ka samu ba matarka kuma ta yarda ta karbi wannan a zaman abin da haka Allah ya hukunta shi ne ta karbi yarda in kuma ka samu abin da ba shi take nufi ba wato bai kai ya kawo ba saboda kila ranar ba a samu ba an ne an samu abu kaɗan wanda ba zai wadatar ba to ki nuna gamsuwa akan abin da mai gidan ke kawo wata rana za a samu mai yawa da zai iya gamsar da to waɗannan su ne abubuwa 12 da suke saka albarkar gida mu gaya muku kuma abubuwan da suke sa a ɗebe mai gida albarka saboda ka nisance su daga cikin abin da yake sa albarka ta tafi a gida wannan ba gida kaɗai ba hatta ƙasa idan waɗannan abubuwan suna yaɗuwa a ciki ƙasar ba za ta yi albarka ba idan gari ne yake wannan abubuwan to ba zai samu ba zai yi albarka ba idan gida ne magidanci yake waɗannan abubuwan ba zai yi albarka ba wato shi ne intisharul ma'asi aikin zunubi ya watsu cikin gidanka zunubi ake a kalli wannan haram a yi wannan haram wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutuncin wannan a yi ta la'antar juna to gidan ba zai yi albarka ba ko kuma haka kawai duk wanda ya tashi zai iya ruga a shar yadda ya ga dama a gidan don wani in ya tashi zai ce ba uban da ya isa ya hana shi abu kaza ya babu kaga wannan ai bankaurar ta yi yawa shirban ya yi wa so wannan yana sa gida ya zamanto za a cire mishi albarka na biyu suka ce qati'atur rahim yanke zumunta shi kuma ma ba rashin albarka yake cirewa ba kadai yajlibul faqr shi yana jawo talauci yana sa talauci abu na uku da yake sa a cire albarkar gida shi ne al-israf wa tabzir fi ta'am wa sharab wa al-malbas wato al-mubazzaranci a cikin gida da abinci da abin sha da abin saka wa kullu ma fil baiti yanqus barakatu duk abin da ke cikin gidan in an samu wadannan almubazzaraji to duk abin da yake gidan sai an dauke masa albarka almubazzaraji ku dafa abinci oba ku zubar kuna takawa a gefe guda kuma wasu suna jin yunwa to wannan ba karamin musifa bace kuma haka nan zaka ga mutum yayi almubazzaraji da kudi akan abin da ba shi da amfani kamar yanzu yadda aka ce wai ya kashe miliyoyi akan bazai sai ka san albazzaranci ne wannan to shi yasa zaka ga dukiyar ce ba ta da albarka kuma gidan ba zai yi albarka ba saboda shi yasa dukiyar ta kasa amfanar mai ita dan ba ta amfane shi ba wannan abin ne ba wanda zai gani yasa albarka ko ba mai yasa albarka ga mutane ke wayar da kai da wannan azumin ana yunwa da masara ko shinkafa ta ziya da waɗannan kuɗin ka raba wa mutane da duk ba a ji ka ba yanzu to amma yanzu bakuna ma kadai da suka ganka suke magana akan abin da kai shi kadai ya ishe ka musiba da wuya ka same shi yana farin ciki bayan yayi wannan abu sai dai damuwa so kamar da hankali idan Allah ya baka arziki fa in kunta fi ni'matin far'iha idan kana cikin ni'ima ka kiyaye ta zunubi yana tafiyar da albarka baya barin ta abu na hudu shine adamu zikrullahi ta'ala fil bayt zama gida ba ambaton Allah ba mai karatun alqur'ani a ciki ba wanda zai yi ma wani sallama in ya dawo babu duk wani abu da kasabi ba a sallar nafi sai dai a yi ta games a kalli fina-finai kuma a kwanta rubda take a ta gwarce to wannan gidan babu ya lalata gida ba zai yi albarka babu ambaton Allah a ciki abu na biyar da yake sa rashin albarka a gidan shi ne algishuwar kadin matarka ta ha'ince ka da gishu kai ka ha'ince ta hanyar gishu ta yi maka ƙarya kai ma ka yi mata ƙarya kai ma 'ya'yan gidan ƙarya su ma su ma ƙarya to wannan gidan ba zai yi albarka ba akwai daga cikin albayamun ce ka nemi kuɗi na alam ko suna sa albarka to anan kuma riba fil mal idan dukiyarka tana samun riba wato kana cin riba to gidanka fa ba zai yi albarka ba domin Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana shafi albarkar dukiya ta riba dan haka ita ne kuma dankari a gidanka to gidan ba zai yi albarka na bakwai shine akulul haram duk wanda ya gina iyalansa da haram satowa yake ya kawo ko ha'inci yake ko gishu ko kwasa yake daga dukiyar mutane yana zuwa gida ko ana ci ba zai yi albarka wannan baya yin albarka abu na takwas ne qillatu taqwa Allah gida ya zama to kawai ba a jin tsoron Allah sai ma sha'a ake aikatawa ita aikata abinda aka ga dama ma sha'a ba mai tsayawa ya ce ku ji tsoron Allah a duk abin da kawai kuka ga dama kuna ga dama a yi tarawa a gidan a saka kayanki da kiɗe a yi tarawa ma sha'a ba tsoron Allah gidanka kullun kiɗa sai kallon hotunan baka sai tashoshi na baka su ne ake ta yi to akwai ƙarancin tsoron Allah idan ƙarancin tsoron Allah ya zama a gida to Allah zai kwashe albarka na tara shine ijrul qur'an qur'anul karim abu na tara da yake saka rashin albarka a gida shine kaurace ma karatun alqur'ani gida zai da yawa da suka zama ba sa karatun alqur'ani ba mai karantawa a ciki to wannan gidan za a kwashe mishi wato albarka to yayin da Allah ya ce ku karanta alqur'ani fa innal baita alladhi yaqra'u fihi alqur'ani duk gidan da ake yawaita karatun alqur'ani to wannan gidan ya fusuru khairu alhirz yana yawa wa yaqillu sharru sannan sharrun wannan gidan yana yin kana da karatun alqur'ani yana daga cikin abin da yake sabbaba albarka abu na goma shine kamar kishiyar wanda muka ambata da su adamur rida wal qana'a ya zama mai gidan da matar ba su gamsuwa da duk abin da aka samu wato na alheri ba a yarda da hukuncin Allah na sha ɗaya shine yanke zumunci da rarrabuwar kai a cikin gida yawan tawasanni al-mulhiyat wasanni da suke shagaltar da kankana, irin su dara, irin su lido, irin su karta, irin su games, ba su da wani amfani, kawai shagaltar da kankana suke. To suna sa gida ya zamanto babu albarka. Duk gidan da ya zamanto yayi nisa da wannan, to kuma za ka same shi yayi nisa da ambacin Allah, kuma wato yayi nisa har yanzu ga abin da ya shafi wato abin nan. Yayi nisa da karanta Al-Qur'ani, yayi nisa da ambacin Allah tabaraka wa ta'ala, to shikenan ko zai yi nisa da yin Allah da. Na 13 shine adamu tahsinul baiti al-adhkar wa qira'atul Qur'an. Akwai mutane da ba sa kula da zikiri a cikin gidajensu, wanda zikirin Allah kuma yana kare gida daga sharrin shaytan, daga fitina irin ta shaytan da musifa ta aljanu. Duka yawan azkar da karanta Al-Qur'ani yana tafiyar da wadanda cin halal yana ƙara ma dan adam kusanta zuwa ga Allah. Idan ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala, to shikenan zai zama mutumin kirki. To haka cin halal yana abin da yake kusanta dan adam zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Daga cikin abin da yake sa albarka ta yi nesa a gidan dan adam shine ƙarya da rantsuwa a cikin saye da sayarwa. Dan kasuwa ne amma zai tarbe maka akan ƙarya, to wannan har gidansa yake tafawa, ba shagonsa kadai yake tafawa, har gidansa sai abin ya tafawa. An gane har gidansa ya tafi da irin waɗannan matsaloli. Abu na 16 shi ne wujudi mani al-dukhulil mala'ika, wato samuwar abin da suke hana mala'iku shiga gidan, to gidan ba zai albarka. An gane daga cikin abin da yake hana shigan mala'ikun rahama gidanka shine akwai ajiye kare a gida, yana hana mala'iku su shiga gidanka. Kayi hakuri, ki ba ruwa nan awi tabasil, ko irin abin nan da ake sassaƙawa a sassaƙa yar bebi, ko kuma kaga wani yayi kamar wani abu hoton kare an masa filo kamar dai haka an saka a cikin gida, duk wannan yana hana mala'ikun rahama shiga. Su ake kira tamasi, ba sa barin mala'ikun rahama su shiga. An gane haka saka gida ma ƙararrawa, da ƙararrawa ake maka sallama, wai ba dama a yi maka sallama, sai dai mutum ya zai maka kyar. Wannan harkar Yahudawa ne, gara ba ka cire ta don kana hana mala'ikun rahama shiga gidan. Haka nan yin fitsari a bar shi ya ta wari a gida, ba a wanke gurin, su ba mala'ikun rahama ba su shiga wannan gurin. Ko kuma a cikin gidan gari ake zana mutuminka, sai a zana ko a sassaƙa shi ko a gina shi da wani abu, shi ma mala'ikun rahama ba su shiga wurin. Saboda haka gidan ba zai albarka ba, ba shi kawai ba. Haka kuma wato barin sallah, mutane suna zaune a kira sallah a cikin gida, suna zaune ba za su yi sallah ba, to wannan shi ma yana sa wato rashin albarka a wannan gida ɗin. Domin ita sallah wata aba ce wacce da ita ake haɗuwa da Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan wani abu da yake rigewa jayayya da musifa da tada husufa, wato kullum kai da matarka faɗa ake, ana jin kuna kururuwa, ana jin kuna zage-zage, ana jin ana ba'a a cikin gidan. Kai ne, kai ne kaza, ita ma tana cewa kai ne kaza, kun cika anguwa da surutu, to gidan kun nan ba zai albarka. Sai ga wannan ai gida din cin ma yayi yawa ko? Kana faɗa da matarka har mutanen anguwa suna ji. Kai na yi kusa, ana gaya mun lokaci, amma na yi kusa. Sa'annan abu na 19 shi ne rashin gode ma ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala yayi. Kullum mutum kuka yake, ka samu amma ba za ka iya nuna ka samu, kullum sai kai ta kuka, ai mukan ai kaza da kaza, ai malam wannan rayuwa, malam kaza da kaza, kai ta koke-koke kuma kana da shi. Wannan rashin godiyar zai kwashe maka albarka a cikin gida. Gani ima roƙon ka za ka sai ina da shi amma ina da buƙata, kai haƙuri ba zan baka ba, don buƙata ta zan je in biya. Wannan shi ne ka faɗi gaskiya, amma kana da shi kai ƙaryar ba ka da shi, to kana jawo ma kanka mummunar addu'a ne ta rashi da rashin albarka. sannan ana cewa rashin gaisuwa da wacce musulunci yace lokacin da zaka shiga gidanka idan ka zo baka yin sallama, ita kuma sallama ismu min asma'illah. Idan kace assalamu alaikum to sunan Allah ne, yana sa albarka a gidan. Akwai wasu abubuwa da suka zo na kamar 21 ana cewa yaudara, ha'inci, an gane koro, yawan ruwa, rashin taimakon mutane, duk waɗannan suna sakawa mutum rashin albarka a cikin gida. Waɗannan su ne abubuwan da za mu taƙaita a kansu. Mun faɗi abubuwan da suke sa albarka a gida, kuma abubuwan da suke janye albarkar gida. Ya rage maka in kana son ka gina gidanka ya albarka, sai ka ɗauka. In ka ga ba zai yi ba, kawai kana da abin da za ka yi, to ka ga sai ka yi ko. Idan kuma za ka biyo annabin to ka ga ya fi maka alheri. So da wannan muke gab da ƙarshen rubuta tafsirin wannan aya ɗin, sai kuma mu ci gaba da wata aya. Darasinmu na gobe zai yi magana a kan ladubban ziyara. Kafin ka je wa mutum ziyara, me ya kamata ka yi? Tunda mun faɗi gidan yadda yake, ko mun faɗi kuma abubuwan da suke sa ma gida albarka, komai mun gama maka. To yanzu wanda zai kawo maka ziyara, shi kuma sharuɗansa ya kamata a faɗa kafin ya zo ma ziyara. Daga nan zai mu rufe ayar, ai mun gama da gida kan, ko yawa, sai kuma mu shiga wani abu daban. Allah shi albarka, sai gobe idan Allah ya kai mu. Za mu aje a nan insha Allah. والسلام عليكم ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كرم الله كرمك الله كرمك الله كرمك الله كرمك الله كرمك الله كرمك الله
كرمك الله كرمك الله كرمك الله كرمك الله كرمك
الله كرمك الله كرمك الله كرمك الله yana roƙon malam duk inda malam yake karatu ya sa wahin da ake biyo su, masha Allah, ba su yi ko soke wannan nauyi da yake kansu.
Ai kullum ina musu wannan addu'ar, sai dai in baya zuwa yau ya fara zuwa. Amma ko je ma mun yi addu'a a kan waɗanda duk ake biyo su, ba shi Allah ya biya musu, baya zuwa da wataƙila bashin ya tamke shi a can gida bai samu ya fito ba. Amma in dai yana zuwa, amma dai in dai yana zuwa ka kuma addu'a.
Yawa sai dai mai roƙi Allah kuma ya amsa, Allah ya amsa mana ya biya musu ba su sukan su don bashi gaskiya ta musiba ce. Na
sai wannan bawan Allah ya ce akramakalla an sace masa wayan sani da magariba, yana layi karɓar indomi a ƙofar mai martaba ya ga su a kan shaguwa a kan da dawo.
An sace masa waya, me yasa ya fita ƙofar inda aka sace masa waya? Ba an zo karɓar abinci ba, shi yasa ai na ya gaya muku na ce zuciya idan ta ƙinƙashe, to ko karatun da ake ba zai abin nan. In ba haka ba yanzu za a zo ana karɓar abin buɗe baki, ko a kan abin buɗe baki ba, mutum ya cika azumi ya zo zai karɓi abin buɗe baki kuma a gurin zai sata. Ai ka san azumi bai yi ba, wallahi bai yi ba. Wani irin abu ne haka? Dan Allah wannan fa ba zai yi ba maganin talauci ba, ba zai sa ka wadata ba. So da Allah idan ka ɗauka kawai gobe ka zo ka ce to wayan nan dai faɗuwa ce, kuma ka ɗauka ko da ɗan ɗari ɗari ne haka kai ka ba su kayan su ka ce, wannan ya fi maka alheri. Don yanzu daga faɗa ɗin wani ya ɗauke ta, to bakunan da suka yi ko zukatan da suka yi Allah wa zarai da kai suna da yawa haka ne, to kuma za su bi ka in kai wasa saboda ka yi zalunci. Don haka don Allah mutane su ji tsoron Allah, su rufe abubuwa, su daina waɗannan abubuwa, ba za su sa kai kuni ba. Allah ya shirya shi, kuma muna roƙon Allah ya dawo musu da wayarsa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, muna tawassuli da sunayen kuma bila tsarki Ubangiji ka karbi wannan ibada da muke. Allah karba mana azuminmu ya Allah, addu'o'in da muke ka karba mana ya Allah, ka karba mana abubuwan da muke aikatawa na alheri na kurakure. Muna roƙonka ya Allah ka yafe mana ya Allah, Ubangiji ka yafe mana kurakuren da muke yi ya Allah. Ya Allah, wannan jihar tawa muna roƙonka ya Allah ka zaunar da ita lafiya, Ubangiji ka tsara mata zaman lafiya ya Allah. Masu jagoranci a ciki muna roƙonka ya Allah ka tuba zukatansu wajen tausaya wa wannan al'umma. Allah, kai musu jagora wajen sauke nauyi da yake kansu ya Allah.
muna roƙonka ya Allah wannan kafar ta mu ka kawo mana agaji ya Allah ubangiji ka zo nan da mu lafiya ka zo ta da fitina ubangiji Allah muna roƙonka ya Allah ka shirya su inda su shirya idan ba za su shirya ba ya Allah kai maganin su ya Allah Allah ka biya ba kowa bukatarsa masu bashi da ake bin su ba su suka muna roƙon Allah ya biya musu ba su suka su ya Allah matasan mu kai riko da kwakwalwar su zuwa ga abin da zai musu amfani duniya da lahira manya da suke ba da tarbiyya Allah ka ba su ladan wannan tarbiyya masu aiki daga cikin su ya Allah ka riƙa musu wanda ba su da aiki ka ba su aiki ya Allah masu karatu ka yi kokawa to ya Allah ka ba su ikon cin jarrabawa da samun sakamako mai kyau Allah muna roƙonka ya Allah ka tsare mu daga dukkan fitina Allah ka yi maganin azzaluman duniya ya Allah da Amerika da Isra'ila ya Allah da suke zaluntar mutane Allah ka yi maganin su ya Allah ubangiji ka yi maganin su ya Allah sun zalunci al'umma sun kashe bayin Allah a cikin gidajensu ba su musu komai ba ubangiji ya Allah karama wa mutane Allah karama wa waɗanda aka zalunci Allah kada ka bai mazalunci nasara Allah kada ka ba mazalunci nasara ya Allah kada ka ba su nasara Allah ka ji tausayinmu ya Allah kai mana rahama ربنا آمنا بالذين كرهما وهيئنا من أمرنا رشدا يا الله باين كسنا شكي دوجي وبجد يا الله كي مسغافرة فبيا مقوى بقاسة كي تد شكي دل سلافية سهدى شد إيالم تسجن فرن شكي يا الله وبجد يا الله وغنا باين الله نسكي وانا ركيا وحكرة operation hattara ake kiran su to muna hattara ai hattara kuma Allah ubangiji ya yi muku albarka da sauran dukkan mutane muna jinjina ma al'umma ta yadda tunda aka fara karatun nan ba a samu complaint ba mutane suna layi wajen daukan mashin din su muna fatan Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama lafiya kuma Allah ya karbi ibadan Allah mai da kowa gidan sa lafiya ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين